demokradiya a yau. Cikin shirin gwamnatin Buwal da Otom za su ci gaba da rike kujerunsu duk da sauya jam'iyya da suka yi, za mu ji abin da tsarin mulkin Najeriya ya faɗa a kan haka. Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ba mu da cikakkiyar masaniyar irin dambarwar siyasa da take ci a jihar Benue, amma ya sani mu babu wata baraka a zahiri a shugabancin jam'iyyar APC a jihar Sokoto. To ko me ya kai ga har gwamna Aminu Tambuwal barin jam'iyyar APC baya ga raɗaɗin cewa yana son ya yi takarar shugabancin Najeriya da yake sha'awa tun a shekara ta 2015? Gajar shimfiɗar da Murtala Faruk Sanyinna ya haɗa mana a kan haka.
Magoya bayan gwamnan Tambuwal na zargin tsohon gwamnan Wamako da cin amanar Tambuwal duk da ladabi da biyayyar da yake masa tun sa'ad da ya hau kujerar mulki. Tsohon ɗan majalisar wakilai ta tarayya Shu'aibu Gwanda Gobir na hannun dama ne ga gwamnan Aminu Wazir Tambuwal da suka canza sheka tare.
Mai girma gwamna, kowa ya sani mutum ne mai kawaici da ladabi, kuma ya bi Wamako bi na ɗa da uba ba ko na wa da ƙane ba. Sannan babu wani abu a cikin birnin jihar Sokoto wanda mai girma gwamna ya je aiwatar da shi ba tare da izinin tsohon gwamna Aliyu Magatakar da Wamako ba. Wannan ya kawo cikas da taɓarɓarewa na abubuwa da yawa, domin mai girma gwamna ya sakamma tsohon sanata Wamako jagoranci da ragoma jihar Sokoto har ta kai irin halin da take ciki.
A wani bangare kuma ana zargin cewa dangantaka ta so matsami ne tsakanin gwamnatin Tambuwal da uwar jam'iyyar APC, tun sa'ad da aka zarge shi da rugawa kamun kafar neman mukamin mataimakin shugaban kasa idan har ta Allah ta kasance ga shugaba Muhammadu Buhari sa'ad da yake matsananciyar jinya a wannan lokacin a kasar Ingila. To sai dai wannan ma in ji Shu'aibu Gwanda Gobir na daga cikin tarkon da Wamako ya dana wa gwamnatin Tambuwal.
Wallahi sai ina duk abinda Aminu Tambuwal yake ciki na neman shugabancin kasar nan ko na bane bai nema, wallahi Wamako ya sani kuma shi ya iza shi.
To amma dan majalisar tarayya mai ci yanzu haka daga jihar ta Sokoto Abdullahi Balarabe Salami, wanda ya ci gaba da kasancewarsa a jam'iyyar APC, waɗannan zarge-zargen duk soke burutsu ne.
Kuskure ne da kuma kasawa ga shugabanci. Har wani kana shugaba, kana gwamna, an samu matsala, ka dawo ka ce wai wani a dalilin matsalan nan. To kai tun harin baka cancanta ka rika ba, don me za ka rika? Kowannen surar da an ka rantsar na zauna na ce mai to tsaka da. Daga 29 ga wata, Allah bai saki tambayan magatakarda ni ya kwaru Sokoto.
Na tambayi lauya Modibo Bakare shin mai tsarin mulkin Najeriya ya faɗa kan canja jam'iyya irin wadda 'yan siyasa suka yi a baba na a ƙasar?
Ya danganta da wace irin kujera mutu yake. Abin da canja ce da idan na fahimce kamar barin jam'iyya da aka zaɓi mutu zuwa wata jam'iyya. Idan haka ya faru, idan ta ɓangaren executive wato ɓangaren zartarwa ne wanda aka yi tanadi a sashi na gargajin sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya, to wannan mutum ba wani mataki da za a ɗauka a kansa sai dai kawai a jira shi a zaɓe mai zuwa. Idan har mai sakin neman zaɓe ne, to mutane su nuna ba shi ake zaɓe ba, jam'iyyar ne ake buƙata, kuma jam'iyyar ya barta.
Barista Modibo Bakari, gwamnan jihar Benue Samuel Otom da gwamnan jihar Sokoto Aminu Wazir Tambuwal suna daga cikin waɗanda suka bar jam'iyyu da suka ci zaɓe akai suka shiga wata jam'iyya. Su waɗannan babu wani hukunci da za a iya musu saboda wannan canza sheka, sai kawai in lokacin zaɓe ya zo baɗi?
Kamar su waɗannan suna ɓangaren zantarwa ne, wato executive, kuma babu wani abu da aka yi tanadi na domin sashi da ya sa gwamna yake iya rasa kujeransa wanda aka yi tanadi a sashi na 182 na tsarin mulkin Najeriya. Inda jam'iyyar party wato jam'iyyar siyasa ne ya shiga, ba zai rasa kujeransa ba, amma ya shiga abinda ya kira cikin society, kungiyar asiri. To wannan kuma ya shiga wani bangare ne wanda zai iya rasa kujeransa a tsarin mulkin Najeriya na yanzu wanda muke amfani da shi, ba kamar na zamanin Second Republic wato jamhuriya ta biyu, wanda idan gwamna ya canza ko kuma shugaban kasa ko abin nan mataimakin shugaban kasa ko mataimakin gwamna suka bari, kamar yadda muke in ka tuna su Abubakar ne lokacin da su gwamna Barde da sauransu wanda suka canza jam'iyya suka koma wasu jam'iyyu sai da suka bar kujerunsu. To kaga wannan babu wannan tanadi a wannan tsarin mulkin Najeriya da muke amfani da shi. Kuma ɗaya daga cikin wato abin da muke lakuna, wato wasu rauni, ɗaya daga cikin rauni da ake samu a tsarin mulkin Najeriya har yanzu, don in ka duba fassarin da aka yi ma a case din Ameki, rotimi Ameki da Omeha na jihar Rivers, wanda kotun koli suka fada kuri'a ta jam'iyya ce ba ta mutumin da aka zaba ba. To sa'an nan mutumin sai ya zo kuma ya bar jam'iyyar, kaga ya bar kuri'un kenan.
Su ƴan majalisa su waɗannan mai tsarin mulki ya tanadi a kansu. To
tsarin mulkin Najeriya idan ɗan majalisa a gargashin kamar ɗan majalisar tarayya muke magana yanzu a gargashin sashi na 58 wato section 68 na 1999 constitution, gargashin kamar wato a ƙaramin sashi na ɗaya, idan ya canja shiga daga jam'iyyar da aka zaɓe shi zuwa wata jam'iyya wanda ba ita aka zaɓe shi ba, to zai rasa kujerarsa sai in ɗaya ko biyu abubuwa sun faru. Idan akwai rabuwa a cikin jam'iyya, wato abinda ake kira division ko faction, wato an samu rabuwa, jam'iyya ta gare gida biyu, wanda aka samu rudani ba a san wace ko a branch ɗinsa ko a jihata ko a tarayya, ya rasa wanne ne zai je, ko kuma jam'iyya ta yi maja, wato ta haɗu da wata jam'iyya kamar yadda aka yi shekarun da suka gabata, inda aka yi aka haɗa waɗansu alaƙan jam'iyyu suka zama jam'iyyar APC. Wannan mutum yana ɗaya daga cikin legacy party, wata jam'iyya ya shigo ba zai rasa kujerarsa ba, don shi kansa abin da ke division na party ko faction a party din ai tsarin mulkin Najeriya ba yi bayaninsa dalla-dalla ba, kuma haka ne al'adar tsarin mulki kenan. To amma hukunce-hukuncen da aka samo daga kotuna, wato case law wanda judicial precedent ake kira a turance, to sun ba da abin da ake nufi da wannan. To sai a auna a ga shin rarrabuwan kawuna da aka samu a jam'iyyar APC yanzu ya kai wannan abin da aka fassara a hukunce-hukuncen kotuna ko bai kai ba. Ni a fahimtata bai kai ba, sannan ma a fahimtata ma abin da ake kira division din babu shi ma a APC, domin babu jam'iyyar APC da aka ce ta yi parallel executive, akwai shugaba daga sama har ƙasa ko wani shugaba da secretariat da executive nan wanda hukumar zaɓe ta rasa gane wanne ne na gaskiya da wani na ƙarya, don wani daga cikin abubuwan kenan da yake sa. Sannan yanzu in za ka yi takara ma a ina za ka kai form naka, a ina za ka je kai a wani executive kake kai mu bayan ka.
Wannan ɓangare da suka kira kansu su RAPC ɗin nan, su ƙarƙashin Buba Galadima, su basu cika sharuɗin zama jam'iyyar ɓangaren rabuwar kawuna da zai sa hukumar zaɓe ta kasa gane wacce daga wacce ba?
Ai, illar da aka samu kenan. Ai, wato suna yana da illa. Idan ka kawo sunan jam'iyya, ka tsara masa wani harafi, to ba jam'iyyar ba ce kuma ai. Suka ce RAPC. To ba ga in tun da aka tsara R a wuri, ba bidigin ba ne, su sabuwar jam'iyya ne suka sa. Ko a yi masa rijista ko ba za a yi masa rijista ba, wannan kuma tsakaninsu da hukumar zaɓe ne.
To
amma ta tashi daga APC ai.
To saboda
ba APC ba ce kuma.
To su
wannan an san mata launi.
To su waɗannan ƴan majalisa da su waɗanda suka shiga ƙarƙashin wannan RAPC za su ci gaba da rike kujerunsu ko yaya?
Da suka gaura sun bar jam'iyyar APC a bisa ga tsari wannan sashi da na gaya maka da kuma kushe-kushe kotu, ai su za su rasa kujerunsu ne kawai, domin cewa an taɓa yi a baya ba a yi komai ba, wannan baya ya halartar da aiki a bisa ga tsarin mulkin Najeriya yanzu. Idan da dole ne su rasa su ba kujerunsu,
to
ba ki dare kujerunsu bakan a majalisa ko kuma a ɗauki matakin gaggawa na kotu su mai da wayannan kujerun da aka bari bakan. Domin duk wani wanda ya canja daga jam'iyya zuwa jam'iyya, babu jam'iyya daga cikin jam'iyyun da muka sani na yanzu wanda suke da faction wanda zai iya kai matsayin da in ka bar jam'iyyar za ka tsaya da kujerarka.
To
babu duka jam'iyyun guda biyu duka, da PDP da APC duka.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro, kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro da wannan fashin bakin, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiya yau na wannan mako, sai kuma mako mai tahowa da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Murtala Faruk Sanyinna da barista Modibo Bakari da Chubahiro Diodio ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shiri, a nan Isa Abu Imam Aliyu zan dakata in yi sallama da ku. mu zama lafiya.